This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi. A yau Talata, 3 ga watan Disamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Maryam, shugaban Amurka Joe Biden ya bukaci majalisar dokokin kasar da ta amince da karin dala biliyan 24 domin tallafawa Ukraine da kuma ƙara cike ma'arinar makaman Amurka. Sabunta hare-haren roka na mayakan Hezbollah da kuma hare-haren ramuwar gayya na Isra'ila na ƙara dagula yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da nufin kwantar da tarzoma a yankin da ke fama da rikici. Hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce ƙananan yara su ne kusan rabin daukacin 'yan ƙungiyar masu ɗauke da makamai a Haiti.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da yin cece ku ce akan sabon ƙudurin yi wa tsarin harajin Najeriya kwaskwarima, mai ba shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shawara akan harkokin yaɗa labarai Sunday Dare ya ce ba a tsara ƙudurin ne da nufin cutar da wani bangare na ƙasar ba.
Wannan magana ba kan arewa ko kudu ba ne, magana ce ta inganta rayuwar talakan Najeriya daga kowane yanki. Shi shugaban ƙasa yana duba ya kamata ku sake duba tsarin haraji na ƙasa.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wani hari da 'yan bandaga suka kai a ƙaramar hukumar Sabon Birni a jihar Sokoto a jiya Litinin ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 9. Wannan dai na zuwa ne yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da fafatawa da mahara a yankin. Sannan kuma za mu kawo muku shirin tsakanin riya, wanda a yau ya tattauna akan batun babban zaben kasar Ghana da ke tafi a ranar 7 ga watan nan na Disamba. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya bukaci majalisar dokokin kasar da ta amince da ƙarin dala biliyan 24 domin tallafawa Ukraine da kuma ƙara cike ma'arinar makaman Amurka, kamar yadda wasu jami'an Amurka biyu suka shaidawa muryar Amurka, yayin da gwamnatin kasar ke ci gaba da gabatar da wasu sabbin tsare-tsaren tallafi a jiya Litinin domin fitar da wasu kuɗaɗe daga cikin kuɗaɗen da majalisar ta amince da su ga King kafin Biden ya bar mulki a ranar 20 ga watan Janairu. Jami'an da suka sami ganin buƙatar gwamnatin bisa sharaɗin saka sunansu domin tattaunawa da muryar Amurka sun bayyana cewa sabon tallafin zai hada da dala biliyan 16 domin sake cike taskar makaman Amurka ƙarƙashin dokar ikon shugaban ƙasa ta Pentagon, tare da dala biliyan 8 don ƙera makamai a ƙarƙashin shirin tallafin tsaro na Ukraine, wanda ke mayar da hankali kan samar da buƙatun tsaro na dogon lokaci ga Kyiv. Wani jami'in tsaron Amurka ya shaidawa muryar Amurka a jiya Litinin cewa ko baya ga ƙarfafawa yaƙin da Ukraine ke yi na tsare 'yancinta da kuma karya lagun sojojin Rasha, haka ma tallafin kudaden zai ƙara ƙarfafa shirye-shiryen sojojin Amurka ta hanyar sabunta tsarin makamanta da kuma sanya jari kai tsaye a ɓangaren masana'antar tsaro. Sabunta hare-haren roka da mayakan Hezbollah suke yi a Lebanon da kuma hare-haren ramuwar gayya da Isra'ila ke kaiwa suna ƙara matsin lamba kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta 'yan kwanaki da aka cimma da nufin kwantar da tarzoma a yankin da ke fama da rikici. Da yammacin jiya Litinin, dakarun tsaron Isra'ila sun kai wasu hare-hare a fadin ƙasar Lebanon, inda suka zargi ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran da bijirewa yarjejeniyar ta hanyar kaiwa Isra'ila hari da rokoki. Isra'ila ta ce hare-haren da take kaiwa sun hada da auna dimbin cibiyoyin harba makaman roka na Hezbollah da mayakan 'yan ta'adda da sauran cibiyoyin aikin ƙungiyar ta Hezbollah. A yammacin jiya Litinin, ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon ta ce hare-haren da Isra'ila ta kai a garuruwan Haris da Talusa sun kashe mutane 9 tare da jikkata wasu 3. Tun da farko kuma ma'aikatar ta ce wasu hare-haren Isra'ila a kudancin Lebanon sun kashe wasu mutane 2. Barazanar da zababben shugaban Amurka Donald Trump yayi na saka haraji ya haifar da baraka tsakanin kasashen Canada da Mexico. Bayan da jami'an Canada suka ce bai kamata a kamanta matsalolin da ke kan iyakokin kasashen biyu ba. A jiya Litinin shugaban kasar Mexico yayi watsi da waɗannan kalamai waɗanda aka yi bayan ganawar Trump da Prime Minister Justin Trudeau. Trump yayi barazanar sanya haraji na kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da suka fito daga Canada da Mexico har sai idan sun dakile kurarar bakin haure da kwayoyi.
To an jima kadan za ku ji karashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leka bangaren rahotannin mu. A yayin da ake ci gaba da cece kuce akan kudirin yin gyaran fuska ga tsarin harajin Najeriya, mai ba shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shawara akan harkokin yada labarai da wayar da kan jama'a Sunday Dare, ya ce ba tsara kudirin ne da nufin cutar da wani bangare na kasar ba. A yayin wata hira ta wayar tarho da Ibrahim Ka Almasi Garba, Mr. Dare ya ce sai wasu rukunoni da ƴan majalisar Najeriya sun amince da kudirin kafin shugaban kasa ya sanya masa hannu ya zama doka, inda ya kara da tabbatar da cewa talakawa ne za su ci muriyar sabon tsarin harajin.
To Malam Ibrahim Garba, kan maganan sabon haraji a Najeriya, da farko ni ban taba gani haraji da zai taimaka talaka amma wannan haraji da muna da shi yanzu. Ba biyan haraji na ilimi, ba biyan haraji arkan lafiya, ba haraji daga hannun masana'antu, fanni bakwai ko shidda ana nan ba za a biya haraji ba ma talakawa. Sabon haraji nan zai kawo musu sauki. In ka duba kuma zancen VAT din nafa a kan abinci ba VAT. Mutane suna kashe kuɗi da yawa kan abinci ba VAT zabiya. So a gaskiya wanda ya zo na ya karanta sabuwa haraji din nan, ya duba ya gane zai cancewa sosai. Ya kamata mu goyo bayan shugaba Bola Ahmed Tinubu akan wannan sabuwa haraji.
Ganin yadda talakawa ke fama da wahalhalu musamman ma biyo bayan cire tallafin mai, baka ganin bai kamata a ce wannan karin kuma shugaban kasa ya gabatar da wannan batu na haraji ba?
To Malam Ibrahim Tigarwa, ba ya ke majalisa na kasa ba? Ya ke gaban majalisa na Tuduba, kuma abin da ya kamata yi kenan. Ya ce su daina tunda ya ji maganan su gwamnoni cewa akwai abubuwa da ba su yarda ba cikin haraji din nan. Amma shi shugaba yi abin da ya kamata. Ka tuna fa an kafa committee, National Committee na Fiscal Policy, sun zo na wata 18 da stakeholders sun zaga duk Nigeria akan maganan sabuwar haraji din nan kafin su dawo su ada report din nasu sannan su mika wa president ko presidency. Kuma shugaba ya duba ya ce a mika wa majalisa na kasa. Abu ne ya kamata yake nan, yana gaban majalisa yanzu za a yi public hearing. Dukan Najeriya za su yi magana, su je gu majalisa su ma su magana, kowa zai zo na tatauna. Daga baya za a jara abu ne ya kamata a jara, wanda za a kamata a cire za a cire, wanda ya kamata a hada da ba sa ba za sa. Kuma za mu zo na kowa yadda kafin a sake sannan cigaba daga gona.
Wasu na ganin abin zai fi shafar talakawan arewacin Najeriya, ba ka ganin haka abin yake?
Wannan magana ba kan arewa ko kudu ba ne, magana ce ta inganta rayuwar talakan Najeriya daga kowane yanki. Ba maganan cewa wannan daga arewa ko daga kudu ba, mu yi magana gaskiya kaman yan Najeriya da muna so kuma muna bukatar ci gaba Najeriya. Abinda ya kamata kenan, shi shugaban kasa yana duba, ya kamata ku sake duba tsarin haraji na kasa. Abinda yana zuciyan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kenan. Ni dai na duba kudin sabon haraji din nan fa ba taba gan wanda ya ma talaka amfani kamar wannan ba. An cire haraji a abubuwa da zai amfana su talaka.
Sunday Dare mai ba shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shawara akan harkokin yada labarai, kuma tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka kenan, a hirarsa da Ibrahim Ka Almasi Garba. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Shugaban hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ta faɗa a jiya Litinin cewa ƙananan yara su ne kusan rabin daukacin ƴan ƙungiyar masu ɗauke da makamai a Haiti tare da yin kira da inganta kariya. Babbar daraktar hukumar ta UNICEF Catherine Russell ta faɗa wani taron Majalisar Dinkin Duniya kan yanayin yara a Haiti cewa mun kiyasta yara sun kai kashi 50 cikin 100 na ƙungiyar masu ɗauke da makamai. Yayin da adadin yara da kungiyoyin masu dauke da makamai suke dauka ya karu da kashi 70 cikin 100 a cikin shekarar da ta gabata. Ta kara da cewa ana amfani da yaran ne a matsayin masu tsegunta labarai da masu dafa abinci da kuma bautar da su ta hanyar jima'i, kazalika da tilasta musu yin ayyukan ta'addanci. Ta ce kungiyoyin suna kashe yara tare da raunata su akai-akai, kuma rahoton cin zarafin kananan yara ya karu da kashi 1000 cikin 100 a bana. Yar takarar shugaban kasa ta jam'iyya mai mulki a kasar Namibia ita ce ke kan gaba a sakamakon farko na zaben da ya ci karo da matsalolin na'urori, lamarin da ya sa aka tsawaita lokacin jefa ƙuri'a na tsawon kwanaki 3. Jam'iyyun adawa sun yi watsi da sakamakon zaben, suna cewa ƙarin wa'adin ya saba wa doka. Wannan takaddama ta gurgunta zaben kasar da ke kudancin Afirka da ke da tarihin gudanar da zaɓe cikin lumana. Mataimakiyar shugaban kasa Netumbo Nandi Ndaitwa, wacce ita ce yar takarar jam'iyyar SWAPO mai mulki, tana da ƙarfin gwiwar zama mace ta farko da za ta zama shugaban ƙasar Namibia. Matsalolin da aka fuskanta a zaɓen na ranar Larabar da ta gabata, waɗanda suka haɗa da ƙarancin katin jefa ƙuri'a da sauran abubuwa, ya sa hukumomin zaɓen suka bar wasu rumfunan zaɓe a buɗe har zuwa ranar Asabar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Duk da cewa hukumomi a Najeriya na ci gaba da bayyana cewa ana samun sauƙin matsalolin rashin tsaro saboda ana kan samun galaba akan ƴan ta'adda, har yanzu akwai al'ummomin da ke ci gaba da fuskantar tashin hankalin 'yan bindiga. Don kuwa da safiyar jiya Litinin mutane tara sun rasa rayukansu a ƙaramar hukumar Sabon Birni ta jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya sanadin harin da 'yan bindiga suka kai a ƙauyen Dan Tudu. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton daga Sokoto.
Yanzu haka al'ummar garin Dan Tudu da ke Lajinge a ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni da ke gabacin Sokoto na ci gaba da jimamin mutane tara da suka rasa rayukansu sanadiyar wani hari da 'yan bindiga suka kai a garin. Wani mutumin garin da ya samu tsira daga harin ya shaida min cewa dama mutanen garin sun samu labarin cewa akwai yuwar 'yan bindiga na kan hanyar kai hari a garin. Ana wannan zance kwatsam sai suka aukawa garin.
An cira mu an ci suna kai to duk mun an ka tsaya ana shayi kawai sai sun ka lallabo sun ka lallabo akwai wata rihewa wani shi sun ka zazo ta wurin ta tsaye sun ka mutanen nan sun ka mani mutum goma na sun ka halbe kar Allah ya musu rasuwa gudan nan an yi Sokoto da shi, kuma daga cikin waɗanda mutanen da an ka halbe gaba ɗaya kowane mata tana can gare su.
Yanzu wani irin yanayi aiki cikin wurin?
To yanayi da muna zaune muna kalbar.
Na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni Ayuba Hashimu wanda ya tabbatar min da aukuwar lamarin, abinda ma yasa ya katse halarta wani taro da yake yi a babban birnin tarayya Abuja ya dawo gida. Sai dai lokacin da muke magana yana kan hanya baya da cikakken natsuwa. Akan haka ne na tuntuɓi mataimaki na musamman kan lamuran tsaro ga ƙaramar hukumar Malam Muhammad wanda ya tabbatar da cewa
rahoton muka fara samu da dare an samu mutane guda 8 wanda aka kashe. Daga baya muka samu rahoton cewa mutum tara ne ba mutum 8 ba, da satan nan kuma an dauko mutum ɗaya wanda suka raba a kafa aka kawo shi asibiti. Har dai lokacin da aka dauke shi zuwa Sokoto ina tare da shi ainihin shi wanda aka raba da kafa.
To amma su wanda aka ce an dauka ko samu wani labari game da su?
Eh, to akwai wasu mutane da aka dauka, amma wasu daga cikin su kaman kwara uku ne zuwa 6 sun samu kubata sun dawo.
Kamar wani bayani da na samu ga wani mutumin ƙauyen ya ce duk waɗanda aka kashe an tafi da matansu, gaskiya ne?
Eh, to mafi yawanci sun tafi mata, amma har yanzu ba mu tabbatar ko da matansu ne, saboda tun lokacin da abin ya faru mu zirga-zirga ne muke tsaye mu gane cewa an samu ainihin samun kwanciyar hankali ko dai ya yake ne.
Wani batu da jama'a ke furtawa akan wannan kisan shine yankan rago ne ɗan bindiga suka yi wa mutanen.
Suka samu shiga cikin garin shine suka samu mutum tara sun kai musu yankan rago haka. Wanda su ne kamar cikin matsaran garin ko kuma ce ɗan banga na garin.
Na tambayi mashawarcin na musamman kan lamuran tsaro ga karamar hukumar ko menene hakikanin yadda kisan ya wakana?
Harbi ne suka yi musu kasan yadda suke irin harbin nan sai su aga mutum bindiga ta makogoran shi. Sai su harba kasan irin bullet din ya jefe makogoran mutum ya kan yi kamar an yanka da wuka ne. Duka ta waya ne suka harbe su. Mafi yawanci masu gidajen nan ne farkon shiga da irin gefe-gefen gari haka su ne suka sama.
Wannan dai na zuwa ne lokacin da mahukunta a jihar da ma tarayyar Najeriya ke cewa ana samun nasara kan 'yan bindiga. Inda kasa ga wata biyu ministan kasa a ma'aikatar tsaron Najeriya Bello Muhammad Matawalle ya ziyarci yankin na gabacin Sokoto tare da baiwa jama'a tabbacin azamar su ta samar da sauki ga rashin tsaro a yankunan. Na tambayi wani mazaunin karamar hukumar mulkin Sabon Birni ya zuwa yanzu ko an samu saukin matsalolin.
Yadda kasan farashi yana tashi a kasan mu haka kullum matsalolin tsaro suke kara haihuwa kasar gobe. Kaliban irin walakantar suka shiga kura sati biyu da suka ko sati uku da suka gabata da abin da suka yi suka yi. Hakanan dunkawa shekaran jiya su ma sun shiga sun kashe wani bawan Allah. Matsalolin kuma ga su nan kullum kara haihuwa suka yi.
Duk da yake kwanan baya an samu rahotannin cewa jami'an tsaro na fafatawa da 'yan bindiga a yankin na gabacin Sokoto kuma jami'an tsaro na sakai da ma 'yan banga suna iya kokarin su, amma dai matsalar rashin tsaro a iya cewa ta zama ƙashin bakin tulu a yankin na gabacin Sokoto. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwa mu duka a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan Allah ya yarda, nan da kwanaki hudu masu zuwa, wato ranar Asabar din nan mai zuwa, 7 ga watan nan na Disamba shekarar 2024, miliyoyin 'yan kasar Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zabe domin su zabar kansu sabon shugaban kasa da kuma sababbin wakilai na majalisar dokoki ta wannan kasa din. Yanzu haka dai a Ghana babu wani abu da ake magana akan shi ko mutane suke mai da hankalin su akan shi kamar shi wannan zabe din. Yayin da jam'iyyun siyasa daban-daban suke ta zagayen cikin ƙasa su kai goro su kai mari suna tallata manufofinsu da ƙudurorinsu ga jama'a. To ko ba faɗa ba an san cewa dai hankali ya fita a laƙa ne akan mutane ko kuma jam'iyyu guda biyu da 'yan takararsu. Mana John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai shekaru 65 da haihuwa kuma tsohon shugaban ƙasar wanda ya riƙe ƙasar daga shekarar 2012 har zuwa 2017 wanda yake fafatawa da mataimakin shugaban ƙasa na yanzu ɗan shekaru 60 da haihuwa Muhammad Babu Miya na jam'iyyar NPP wanda shi ma tun shekarar 2012 yake zaune akan wannan muƙami na mataimakin shugaban ƙasa. To kamun shiga cikin muhawarar mu ta yau bari mu kawo muku dan bayani dangane da halin da Ghana take ciki a halin yanzu mai alaka da wannan zabe da mu fara da maganar tsaro. Ga Hawwa.
A sansanin sojan sama na Ghana jami'an tsaro sun kare kai ne wajen atisayi na shiri tare da tabbatar da cewa suna cikin shiri ko ta kwana. Hukumar ta bayyana cewa za ta gudanar da sintiri a sansanin samaniya don samar da taimakon gaggawa a duk inda ake bukata yayin zaɓe. Flight Lieutenant Musharraddin Sadiq Maiga, ɗaya daga cikin limaman sojan sama, ya ce:
"So dai kamar yadda kuka sani, a kowane lokaci a shirye muke a matsoliyanmu ne mu ganin cewa garin namu kasa zaman lafiya. Kowane lokaci idanunmu buɗe yake yadda za a yi a yi zaman lafiya a Ghana."
Daga headquarter 'yan sanda, 'yan sandan Ghana ta sanar da cewa ta kare kai ne wajen shirye-shirye na tsaro. Rundunar ta ce za ta tura jami'an tsaro zuwa dukkanin yankunan ƙasa domin kula da doka da oda. Ɗaya daga cikin mai magana da yawun 'yan sandan ta ce babban sarta na 'yan sanda ya yi kira ga al'ummar Ghana da su kasance masu bin doka tare da haɗin kai da jami'an tsaro domin tabbatar da kwanciyar hankali.
As part of the briefing, we touched on our deployment plans.
Daga cikin bayanai mun yi magana kan shirye-shirye da muke yi na tura jami'an tsaro a wurare zaɓe daban-daban. Duk da waɗannan tabbacin, jama'a na cikin fargaba kan yiwuwar tashin-tashin hankula da ake ganin a matsayin wuraren tashin hankali a baya.
Alhaji Faisal Mustapha Dodo, gaskiya an shirya in ka shiga cikin gari kana ga akwai abin da ake cewa election fever ya shiga ko'ina, kowa dai na buzuncin siyasa. Inda muke a baya muna ga akwai barazana tashin hankali saboda da mai in ka duba shugaban jami'iyyar NDC shine shugaban former shugaban kasan John Dramani Mahama ya nuna cewa shekaran gaba dai je court ba
sunana Ambassador Babaguni
tani da dama na fargaba duba da yadda ita jami'iyyar MPP take so ta yi ta zarce cewa za a break 8 bangaren ta ne suna cikin wato rashin natsuwa sai da an yi zabin da an kare
daga sojin sama ɗan sanda zuwa ofishin shugaban ƙasa hukumomin Ghana suna nuna jajircewarsu wajen ganin an gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali Hawawu Abdulkarim Yokwaniya murar Amurka daga Accra Ghana
to ga sheke Hawawu to kamar yadda muka ce wannan zaben ba na zaben shugaban ƙasa kadai bane yan Ghana har ila yau za su zabar kansu sababbin wakilai na majalisar dokoki wanda akan sani Hazza Adams wakilin mu dake Kumasi yayi mana madubin halin da kasar take ciki dangane da wato fasalin wannan majalisa a yanzu da kuma abin da ake sa ran zai faru bayan kammala wannan zabe din
majalisar dokokin kasar Ghana na da wakilai 275 kuma kowane shugaban kasa na bukatan goyin bayan wakilai masu rinjayi domin inganta tsare-tsaren gwamnatin sa to sai dai majalisar dokokin kasar na yanzu ta fuskanci kalubale da dama sakamakon kusanci na yawan ƴan majalisa tsakanin jam'iyyun siyasa a kasar jam'iyyar MPP mulki na da wakilai 137 kazalika NDC mai adawa na da 137 kakan da yasa manya-manyan jam'iyyun siyasan sun fara kira ga magoya bayan su da su kokarin marawa ƴan takarar wakiltan jam'iyyar su baya a zaben da za a kaddamar a bana domin kaucewa jinkiri irin wanda aka fuskanta wajen yanke shawarwari a sabuwar majalisa da za a kafa nan da wata daya bayan babban zabe dake tafe wata cibiyar bincike ta Global Info Analytics dake Accra ta yi hasashen samun nasarar majalisan doko ga jam'iyyar NDC mai adawa a zabin da za a yi a ranar 7 ga watan Disamba din nan Musa Dankwa shine director cibiyar
mun gan kamar inda za a yi zabin NDC ta samu 150 sa'annan MPP sun samu 69
duk da yin na'am da wannan hasashen jam'iyyar MPP mai mulki na ganin NDC ba za ta iya lashe yawan kujeru a majalisan ba inji Yusuf Fafana jami'in sadarwa na gwamnatin jam'iyyar NPP
kaga ta san mu ka san Ghana yau yanda take ba wani lokaci da zai zo da NDC zai samu majority in parliament again never again
halin yanzu dai hukumar zaben kasar ta bayyana cewa ta shirya saf domin shirya sahihin zabe Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
to ga Sheikh Hamza to bari mu shiga yanzu ga dangazan cikin kashin kashi na muhawara da muka yi kwanakin muna kawo muku dangane da wannan zabe din inda ake fafatawa tsakanin Usman Abdu na jam'iyyar dake mulki yanzu ta MPP da kuma Jibril Maisro na jam'iyyar dake son ta kwace mulkin Ghana daga hannun MPP din wato jam'iyyar NDC malamai bismillah
akwai damuwa cikin zuwanne shine akwai mutanen matasa wurin da ba su da aiki shi ya bare amma ta sana zo suna irin abin da suka
san abin da wannan sai
ko da aiki idan su ya kawo aiki akwai wani $10 billion big push zai kawo aiki da aikin da sanin ICT na akwai mutane daban da kowa zai ji yayi ne ji kuma ya kawo kuma aikin da entrepreneurship interpreting shi ne inda zaka so ka je cikin wannan
shagin kamfanoni
eh akwai wanda za su training ka su mentor ka ko an ba ku riba akwai wanda za a yi a yi ne abin ga ya sunan shi ma a nuna ma yanda za ka yi
ne na ka
bai bai hasara matan mu suke kuma kan bazan su sai akwai cewa kamar if you educate a man you educate individual sai kawo women's development bank
Rankin raya
mata
ta ke
nan. Kuma wannan matan nan mata zalla za su aiko ne. Ba namiji zai aiko ne. Kowane market akwai wannan banki wuri. Bankin da in kaje aka baka kudin nan ba interest ba wani kara wani haraji kai. Kuma za a nuna ma yadda za ka yi kudin nan ya yi amfani.
Yanzu waɗannan abubuwan da kake ta nunawa kun yi alkawari da ku yi ma
yana cikin manifesto
kuma ka yi imani da wannan
ko iya samu hankalin jama'a su
saboda
zabe ku
kan wannan saboda an
zabe
an zabe karatu
an ganka man wadanda mutane suna rabba kasa suna ba kanto suna sai gamit bangalo an kama su fili fili
yawa
so na ikin suna kasawa
to bari mu sai ta kana
mun ba ku ji mu
ai munaji
na kana na tura ma
bi ba da ji
sai
bari bari mu shi bari mu shi gaba to ila she
ya
eh last abun da zamu karshe
a wannan club
I'm not going to be able to do it. Da ayyukan haihuwa da nan, da aka rabu da musu ayyukan, ai, kayan da na ba su da su su yaki da shi,
ai,
su kan shiga nin nan,
yawwa,
da aka rabu su su musu su yaki da shi, suna yaran mu da su yaka ka kawo zai zuwa da kaya,
ta
su da shi, ce, brother da zai shi after no, ya ka musu a ganin ka ce su ne su su yaki da shi, wanda ya sai ya san after no, ya san muhimmanci,
ya san ci,
ya musu gidani. Ala gona musu ayyukan da gona maka ga kuma
ba
sun pass out that's go kala so na kai ka agogo shi na mun ga ya da gona musu ka so go gona ba sai su la aiki shi
masha Allah
ka
oke
bare ne musu san mu zuka
sai 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 mu
abin da ke sai ba
ha
o
eh ka zo
ka kare ba
to shi ke
ne ba ga ni ba kare ba
shi no no ke kai san ne zo
ke kai san ne zo ba ga ni ke kai rayuwar da muke cikin da
yawa
ka gani yayin magana bai bai Dr. Mahmoud Bawia
ni
kariya kariya arele ni gida arele ni gida ne yau an gwada mini inda ake maganan babba ban zama nan ga ki ce maka jangaman Mahmoud kariya amma ara yace ga dama kabo shi ne kariya ne sai ka tare da Dr. Mahmoud Bawia ya ban ya magana wai ya zo daga gaban chief imam ya ba da wani dafa maka aika 500 dai cikin zagwannan mu in any of this country ba wani government in da yanzu ya tura ni kamar da sai da zagwannan mu fund kasu a tattalin su kamar yadda don
drive ba 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 ba
ba ba ba ba ba
ba ba ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
ba ba
ba ba ba ba ba ba ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
ba ba ba
ba ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba
ba ba ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
ba ba ba ba
ba ba ba ba ba ba
ba ba ba ba ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
ba ba ba ba
yanzu muna godiya ga Usman na Audu communication officer na jam'iyyar New Patriotic Party wato NPP kenan jam'iyya mai mulki a mazaban Ododo sai kuma Alhaji Jibrin Maisu communication officer a Ayawaso North constituency ina muku godiya kwarai da wannan damar da kuka samar mini nagode Allah ya sa da mu
to a gaishe ku to jama'a nan zamu ja aya a wannan shiri na tsaka mai wuya in Allah ya daga yanzu har lokacin da za a yi wannan zabe za ku ji sashen Hausa yana ci gaba da kawo muku rahotanni barkatai da ra'ayoyi da fashin baki dangane da wannan zabe din da kuma musamman ka muku sakamakon shi idan ya kammala. Yanzu kan muna son mu yi ban kwana da ku anan a madadin Redwan Abbas da ya shirya mana wannan muhawara da wakilan mu na can Ghana din wato Hawwa Abdul Karim da Hamza Adams da kuma Idris Abdullah. Ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington, nake fatan mu buku lafiya. Sai anjima.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawai wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni, da ma injiniyar mu ta yau Ms. Nashwan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.